Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Haɗaɗɗiya ƙungiyar manoma da masu sarrafa roba da kasuwancinta a Najeriya sun buƙaci tallafin gwamnatin ƙasar wajen farfaɗo da ayyukan masana'antar wanda a shekarun baya Najeriya ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da roba ga nahiyar Afirka sannan ta biyar a faɗin duniya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna mana da ɗaya daga cikin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Dr. Bello Nuhu Dogon Daji, General Secretary haɗaɗɗiyar ƙungiya ta manoma da masu sarrafa abubuwan da aka noma da masu kasuwanci da abubuwan da aka noma haɗaɗɗiyar ƙungiya.
To a takaice, menene muhimmancin wannan taro ga manoma da al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma tattalin arzikin ƙasar?
Ana maganan raba, mun san amfanin raba a ƙasa baki ɗaya. Ƙasar nan tamu muna noma roba, muna sarrafa roba, muna kai roba a ƙasashen waje. Haka kawai sai aka waye gari roba ɗin nan nomanta yayi ƙasa. Masu sarrafawa wasu kamfanoni suka bar Najeriya. Aka waye gari ciniki ma akan roba ɗin babu. Saboda haka ita roba ɗin nan da muke magana yau ton ɗinta ɗaya ya kai 700,000. Saboda haka dole a dawo a faɗaɗa noman roba a ƙasar nan. A can kwanan baya, tunda an daina noman, an kuma daina sarrafa ta, kamfanonin da ke sarrafa ta ɗin ma sun bar Najeriya wa'insu. Wasu suna Najeriya ma sun daina tu'ammali da harkar roba. Sai muka ga cewa wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar tamu wadda ke tare da ma'aikatar ciniki da sana'antu suka taho, muka ce dole ne sai an faɗaɗa wannan ƙungiyar. Aka zo aka samu shugabanni, aka yi zaɓe, shi yasa aka samu wannan bawan Allah. To shi tsohon ma'aikacin roba ne, saboda haka ya san duk siyasar da kuma abubuwan da suka hana wannan fanni na roba ci gaba. Kuma kamar yadda kuka gani, wannan taron da ake yi yana yi ne don ya harhaɗa dukkan wani mai tu'ammali da harkar roba a ƙasar nan, don a zo a ga ya za a taimaka ma wannan aminan roba.
Yawanci a da ana yi a ƙasar nan, sai kuma yanzu aka dan samu ɗan cikas. To shin kamar mu sami a jihohin da ake samu wannan albarkacin noma ɗin da
roba?
Menene kake gani ya kamata a yi domin a inganta harkar?
Yanayi na harkar noma a wannan gwamnatin ta shugabanmu Muhammadu Buhari ya faɗaɗa harkar noma, ya inganta harkar noma. Saboda haka duk lokacin da aka ce an daina abu, aka samu kuma shugaba wanda ke da ra'ayi akan harkar noma, sai kaga wanda ke can baya yi sai ya dawo ya fara yi. Mun fuskanci hakan nan tun daga lokacin da aka fito suka je suka kaddamar da harkar anko a birnin Kebbi a 2015. To wannan anko borrowing din da aka taho da shi ya ƙarasa dukkan wasu ƙungiyoyi suna nan suna neman yadda za su shiga cikin wannan harkar anko ɗin don su faɗaɗa noman nan, su faɗaɗa sarrafa abubuwan da aka noma, su faɗaɗa kasuwanci akan waɗannan abubuwan. Kasuwancin nan kuma a nan ƙasar nan Najeriya da kuma ƙasashen waje.
Amma kuna ganin farfaɗo da wannan harkar roba abu ne mai yiwuwa nan kusa, ko kuma taro ne dai kawai dai na shan shayi kamar yadda aka saba yi a baya?
To wannan harkar nan ta roba ɗin nan, shi wannan shugaban na roba ɗin nan ya yi aiki fiye da shekara 25 akan roba, kuma marubuci ne, masani ne, ya yi kasidu da yawa akan harkar roba. Ni ɗin nan ni na yi tsaye a ƙarƙashin wannan ƙungiyar tamu wadda suke suna ƙarƙashinta, aka tsaya aka zaɓi wannan ɗan taliki ɗan Edo ne Bandar. Suna yin roba, sun gadi roba, a roba da roba aka kai su makaranta, da roba aka yi musu tarbiyya. Saboda haka ba su da wani abu da ya roba. Wani daga cikin mutanen da suka yi magana, shi maganan roba kaman wani business ne wanda shi ya tashi gani ana yi a harkar roba, aka kai shi makaranta, a harkar roba ya faɗaɗa. Amma dalilin da yasa an bar harkar roba sai koma harkar manja, ya ce amma yanzu tunda ana faɗakarwa kuma gwamnati tana son ta shigo cikin wannan abin, kuma gwamnati ta nuna cewa tana da ra'ayin za ta taimaka, saboda haka shi ma ya dawo ga harkar raba. Ni shaida ne, na san mun je a wani gari a ƙasar Ogun, mun je mun kaddamar da plantation na wannan roba ɗin. a kasashen Edo da Inani shi wannan president din ya je ya kaddamar da dasa roba plantation na roba a wasu ɗin kasashen harkar roba din nan akwai ingantattun iri wanda aka samu wanda cikin shekara biyu da rabi sai kaga roba din ta tashi itace ne kuma a itacen nan ake diba wannan ruwan wanda ake sarrafa su zama roba mun yi magana da wasu mutane daga Taiwan akan Zoom meeting tare da shi president din nan kuma abin da mutanen sun ka nuna su suna plastic ne kuma suna da manya-manyan machine na sarrafa roba da aka ce ana neman wane ne zai magana akan harkar roba da plastics sai ni ba da sunan shi yau maganan nan da ake yi waɗancan mutanen da muka yi magana da su ƴan Taiwan sun yi alƙawari za su bamu machine waɗanda za a sarrafa roba a ƙasar nan za su harkar plastic kuma za su kama sayan roba a wajen mu
to a takaice in zaka bada kiyasi a matsayin ka na wanda ke harkar noma kana ganin nan da shekara nawa abin nan za ta tsaya da kafafuwanta
itacen irin itacen roba da aka shushuka ganin zuwa shekara 5 zuwa 10 wannan kasar har yanzu akwai wasu Chinese sun bude wani kamfanin sarrafa roba a kasar Ogun sometimes last year to inda ba sun za su samu kayan da za su sarrafa ba raw materials din ai ba za su zo ba kuma roba din mu ta nan Najeriya tana daga cikin robobin da suka yi kowace inganci a duniya
masu sauraro anan zamu dan tsaya a cikin wannan shirin damu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Bello Nuhu Dogon Daji da kuma wakili Yamma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim Sai Jun Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu wanda baya shine ta da mu sannan arzikin mu shine uwa